إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوة وانا مسلاتي متار البركة مسلاتي أبي هريرة وانا قلين أرليك وانا رانا الحميس وتتي دي درانا 22 ga watan jumada al-akhirah hijra 1445 wanda daidai da ranar 4 ga watan 1 2024 miladiya. Dan ci gaba da karatun mu na waiwaye adan tafiya wanda muke gabatarwa a kowane mako ranar alhamis da litina, wanda a yau alhamis muna karatu a cikin littafai na aqida. Littafin da muke karatu a halin yanzu shine lum'atul i'tiqad الهادي إلى سبيل الرشاد واللفر الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله. وانا شيني ذي زمو مجلسي ناشدة وتكين جيرن كرات تكمنا وانا لتاشي درسهم منكر شيء إذن بأمن تابا من كرن تقبر دمالا يكي منا بياني أكون واجب تن بيايا لكم شريوا دشرير مقباتا عند يجي وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاحتداء بمنارهم أو أمر تيمو مبيبي ساونسو ما قباتاكينا الصلف الصالح وكما شريودا منار انسو وتو ألا مومي دسك برمنا وانا دسوزا مرك غاني حنيا دسك بي وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات أو كما صورة الدمونة كيركررن الأمرة wanda ake kirkiro su a shigo da su cikin addini wanda ake kiran su bid'a. An kuma ba mu labari cewa duk wani abu da aka kirkiro shi aka shigo da shi cikin addini to ya zama daga cikin dangin bata, annaha min ad-dalalat, dukkanin nau'ukan bid'a to suna daga cikin bata. Suka kawo hadisin manzon Allah, malai kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أضوء عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أنا حديث منكر أن تاشمني شره أكنسا تعتقد جبر أبن تكر أن تدمو قوان دي بي درس دي قباته واجب چن بن أكيدا ما قباته واجب چن كوي دا صلف da shiriyuwa da shiriyansu. Su wane ne as-salafu salih? Su ne magabata waɗanda suka rayu a ƙarnin nukan nan guda uku mafi falala, ƙarnin annabi da sahabbai, da kuma ƙarnin tabi'ai, da kuma ƙarnin atba'ut tabi'i wanda suka biyo bayan tabi'ai, wanda su ne al-qurun guda uku al-mufaddala, wanda manzon Allah ya ce khairun nasi qarni thumma allazina yalunhum ثم الذين يلونه ما في الخير متاني سوني قرنينا سنوان ديكي بنسو سنوان ديكي بنسو وإن انقرن نكا قد أكو النبي آموس شهيدا چوا سوني ما في فللا تو مقباتن دا سكرا يو أچكي أبن دا سكفا إنتا نا الديني دا قا القرآن دا سنة دا كما صحبا ما زان الله أبن دا سكفا إنتيش أمط إنتي واشيني الديني توانا أبن شيني الديني abinda kuma ba su fahimce shi a matsayin addini ba a yanzu ba zai zama addini ba, kamar da Imam Malik yake cewa duk abinda bai zama addini ba a wancan lokaci to a yau ba zai zama addini ba. Ina fata an fahimta. Duk wanda baya cikin al-qurun al-mufaddala in aka ce masa salaf to an kira shi da wannan sunan ne saboda yana biyayya gare su, saboda yana danganta kansa da su, shi yasa ake ce masa salafi. Duk wanda baya cikin waɗannan ƙarnin na waɗannan sune as-salafiyun, sune as-salafus salih, wa'annan wanda suka rayu a karnin nan guda uku duk wanda ya biyo bayan su to ko an ce masa salafi to za a kira shi ne saboda ya bi sawun su saboda yayi biyayya a gare su ina fata an fahimta to hanyar da ake bi a gane aqidar wa'annan magabatan a gane fahimtar su hanyoyi ne guda biyu karbabbu akwai ta uku wadda ba karbabbiya ba hanyar farko daga cikin biyun shine a samu wato su salaf din sun nassanta a cikin littattafan su ko kuma an nakalto daga gare su ta hanyar ingantacciya cewa sun tabbatar da wannan abun ko sun yi ijma'i a kansa tabbatar da cewa wannan abun sun tabbatar da shi yazo ta hanyar tawaturi wannan aqida ce na salaf a samu ta hanyoyi ingantattu an nakalto wannan fahimtar daga magabata wannan ita ce hanya ta farko samu hanya wadda za su kwararo dalilai wanda za su kwararo masu yawa da suke nuna magabata akan wannan manhajin suke magabata akan wannan fahimtar suke hanya ta biyu shine a samu wani daga cikin almuhaqiquna manyan malamai da suka biyo bayan salaf amma yana daga cikin malamai masu bin diddigin dalilai keke da keke ya hakaito ijma'i akan cewa wannan fahimta ce ta salaf ci an yi salaf sun yi ijma'i akan wannan manyan malamai magabata irin su Ibn Abdul Barr misali irin su magabata irin su manyan malamai waɗanda ake hakaito suke hakaito ijma'i sai su ga sun ce wannan mas'alar an yi ijma'i akan ta ko wannan fahimtar an yi ijma'i akan ta to shi ma wannan ana karban sa matsayin aqida ce ta salaf to hanya ta uku shine abinda za a fahimto daga maganganun su abinda za a fahimto daga maganganun su ba su suka fada ba wannan fahimtar taka ba su nassanta ta ba musu ce kaza kaza bane amma cikin maganganun su sai ka har hada sai ka ce to kaza fahimtar magabata ne to wannan ba a yadda da shi ba wannan ba a yadda da shi ba kuskure ne wannan Ibn Taymiyyah ya ja hankali akan wannan abinda aka fahimto daga maganganun domin idan aka ce abu kaza manhajin salaf ne ko fahimtar salaf ne ya fa zama dole abi ai biyayya gare shi to daga shi ce wa qad umirna bi iktifai athari wal ihtida'i bi manari duk abinda aka danganta shi zuwa ga salaf ya zama dole ai me ai aiki da shi to da haka ba za ka dauko maganan wani daga cikin magabata ba ka fahimci wani abu karkashin maganar sa sai ka danganta wa salaf wannan fahimtar ba haka bane ba a dangantawa salaf abinda ka same shi fahman la nassan ba su suka nassanta shi ba ba a hakaito ijma'i daga gare su akai ba kai ne dai ka fahimce shi tunda har kaza suka ce kaza to kenan kaza kaza ne to kai tsaye sai ka danganta musu wannan fahimtar to shi wannan ba a yadda da wannan ba wannan hanya ce ta almutakallimin almutakallimuna sune suka zo da wannan hanyar sai su har hada wasu abubuwa su ce fahimta ce ta salaf alhali kuma ba haka bane to ba yadda da wannan ba sannan menene hukuncin danganta kanka zuwa ga mazhaba malamai sai maganganu akan wannan amma manyan malamai masu bin diddigin dalilai suna ikrari suna tabbatar da wato rashin laifi dan mutun ya danganta kansa zuwa ga wata mazhaba kun fahimta domin su kansu an danganta su kuma sun tabbatar da yawa daga cikin Ibn Taymiyyah da sauransu ana danganta su zuwa ga mazhaba ko musu yi inkari akan wannan ba musu yi hani game da wannan ba to wannan sai nuna halaccin dangantuwa zuwa ga mazhaba ba laifi kace kai dan malikiya ne ko dan hanbaliya ko dan shafi'iyya ko dan hanafiya abinda ba a so ta'assubanci da mazhaba ayi ta'assubanci ko kuma ka bar gaskiya saboda maganar limamin mazhabarka limamin mazhabarka ya faɗi magana sai a samu nassin da ya saba mata sai ka bar wannan nassin dan maganar malaminka ko limamin mazhabarka to wannan kuskure ne amma ba laifi dan mutun ya danganta kansa zuwa ga mazhaba albani ne a ijtihadin sa yake ganin mutum ba zai zama cikakken salafi ba sai ya daina danganta kansa zuwa ga wata mazhaba wasu malamai ma suke ganin danganta kai zuwa ga mazhaba ma bid'a ne to amma wannan kuskure ne dan mutum ya danganta kansa zuwa ga mazhaba wannan ba a ce masa bid'a abune sananne wani ma malami ne zaka gamsu da fatawoyinsa ka danganta kanka zuwa gare shi
kace ni mabiyin malam wani ne ba laifi matakar kana bin sa ne akan abin da yazo da shi na gaskiya baka ta'assubanci da shi wannan babu matsala akan wannan to haka dan ka danganta kanka zuwa ga wata mazhaba ba laifi akan wannan ina fata an fahimta amma abin da yake shine wajibi akan ka bin mazhabin salaf ko kuma bin aqidar magabata as-salafus salih abinda suka yi ijma'i akan sa kun gane ko kuma abinda an haka to ijma'i akai amma a samu wasu sun dan saba wadanda ba a la'akari da sabawar su ana kallon sabawar su a matsayin shuzuzi to wannan duka ana nan akan ijma'i kenan sai a tafi akan ijma'i ce duk da wasu daidaiku sun saba amma ba a la'akari da sabawar su duba da kaza da kaza da kaza sannan akwai abinda a'imma din kuma suka tafi akai suka yi ittifaki akai akwai kuma abinda suka yi sabani to anan ne mutum zai dibi dalilai kali wani dalili yafi karfi sai bi hanyar da ya ga dalilan ta sun fi karfi kun gane wannan to wannan dangance da abin da shafi biyayya ga wa'annan magabatan kenan gabar da zamu tashi yace wa qala abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu kuma abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yace ittabi'u wa la tabtadi'u kubi kada ku kirkira faqad kufitum haqiqa an isar muku wannan asar na Abdullahi dan Abbas asar ne wanda Imam Ad-Darimi ya fitar da shi a cikin As-Sunan juz'in farko shafi na 80 Imam Tabarani a cikin Al-Kabir juz'i na 9 shafi na 154 Imam Al-Baihaqi a cikin Sha'abul Iman juz'i na 2 shafi na 407 haka kuma ya kawo shi a cikin Al-I'tiqad juz'in farko shafi na 232 Al-Lalaka'i a cikin I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jama'a juz'i na farko shafi na 22 Al-Marwazi a cikin As-Sunnah shafi na 28 Al-Haythami ya kawo shi kuma a cikin Majma'i Zawaid a juz'i na farko shafi na 161 kuma yace rawahu At-Tabarani fil Kabir Imam At-Tabarani ya rawaito shi a cikin Al-Kabir Mu'jamul Kabir yace wa rijaluhu rijalus sahih ko mazajansa mazajan hadisi ne sahihi duk da akwai an samu wasu mutum biyu daga cikin a isnadin hadisin sun yi an'ana alhali kuma suna yin tadlisi mutum biyu sun yi an'ana sun rawaito shi da an'ana kuma su mutum biyun suna yin tadlisi wanda yake yin tadlisi in yi ruwaya da an'ana ana raunana ta amma an samu ta wasu hanyoyi wanda aka hada isnadin hadisin wanda wannan asar ko isnadin asar din ya zama karbabbe ya zama ingantacce dan haka wannan asar na Ibn Mas'ud asar ne wanda yake ingantacce ina fata an fahimta to Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yana daga cikin as-sabiquna al-awwal min al-muhajirin yayi fice ta bangaren ilimi da tsantseni da yawan ibada da kuma tsananin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin manyan malaman sahabbai fuqaha'u na sahaba malaman fiqhu a cikin sahabbai to shi wannan radiyallahu anhu babban sahabi mai daraja radiyallahu anhu yake cewa ittabi'u ma'ana ku zama masu biyayya ma'ana ittabi'u ma jaa fil kitabi was sunnah ko ma jaa fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ku bi abin da yazo a cikin littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan magana tashi tayi daidai da fadin Allah ta'ala ittabi'u ma unzila ilaykum mir rabbikum a cikin alqur'ani suratul a'raf aya ta 3 Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum mir rabbikum ku bi abinda aka saukar muku daga ubangijinku wala tattakhizu min dunihi awliya ku bi abinda aka saukar muku daga ubangijinku abinda aka saukar daga ubangiji kuma shine alqur'ani da me da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ce ittabi'u wala tabtadi'u kada ku zama masu kirkiran bid'a ibn mas'ud sai hani game da mai al-ittida shine kirkira to kaga wannan magana ta ibn mas'ud anan tayi daidai da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin wa iyyakum wa muhdathatil umur ku riko da sunnata da kuma sunnan khalifofi na shiryayyu sannan ka shaidun ku da kirkirarin al'amura wanda hadisin mun yi bayanin sa da haka yace to kada ku zama masu kirkira kamar yadda manzo ce wa iyyakum muhdasatul umur ka shedun ku da wannan sannan radiyallahu anhu yace gaba da cewa faqad kufitum haqiqa an isar muku ay kufitumul mu'una an isar muku duk wata dawainiya ta kirkira da sauransu an riga an gama komai ba ku da bukatar wani abu na kari ba ku bukatar kallafa wa kanku kirkiran wani abu ya ishe ku kadai ku koyi abin da yazo a littafin Allah da sunnar manzon Allah da abin da sahabban manzon Allah suka tafi a kansa wannan ya ishe ku abin da yake wajibi akan mu koyi da littafin Allah da sunnar manzon Allah da kuma koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sune almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da yake maganan nan ɗaya ne daga cikin manyan sahabbai na manzon Allah masu falala yake mana wasiya da wannan wasiya mai girma yace mu zama masu biyayya masu bibiya ba masu kirkira ba an riga an isar mana ma'ana ba a bar wa kowa ba a bar ma wani fage ba da zai zo da wani abu a matsayin kari ko zai zo ya rage wani abu daga cikin abin da ya tarar ba wanda aka bar wa wannan fagen ba ba wani damar da zai zo ya rika kirkira wa mutane wani abu ba kuma ya rika tsammanin wannan abin da ya kirkiro alkhairi ne ya rika tsammanin wannan abin da ya kirkiro abu ne da zai kusantar da mutane zuwa ga Allah ba ba wani wannan damar ba kamar yadda ƴan bid'a suke yi a yau zaka samu ƴan bid'o'i abin nan bid'o'i na dariqu da bid'o'i na shi'anci da sauransu da bid'o'i na ahlul kalam mu'tazila sun kirkira abubuwa da yawa musamman a babin al-asma wa sifat wanda akan shi muke magana sun kirkira abubuwa da yawa sun shigo da shi da sunan addini kuma suna cewa bid'a ce hasana bid'a ce mai kyau alhali babu wata bid'a mai kyau abin da ya wajaba akan mu biyayya amma banda kirkira karka kirkira kuma kar wani ya kirkiro ka bi shi an riga an isar muku duk abin da kake bukata da sunan addini to manzon Allah ya isar manzon Allah ya isar da wannan sako sahabbansa kuma sun dauko sakon sun isar mana abinda bamu gane ba sun yi mana ƙarin bayani akan sa kuma tsaya iya nan wannan ya wadatar da mu to daga nan ne yake zama wajibi akan kowane dalibin ilimi ko da wani abu ya bujiro masa a zuciyarsa wanda yake ganin sa a matsayin mai kyau kuma yake so ya fade shi ko ya rubuta shi ya zama wajibi akan sai ya je ya nazari shin wannan abin ya zo a Qur'ani ya zo a littafin Allah ko kuma ya zo a sunnar manzon Allah ko kuma sahabban manzon Allah ko wani ɗaya daga cikin magabata ya faɗi wannan abun in ya samu hakan to alhamdulillah sai zama ya dace da daidai idan kuma bai samu ba a Qur'ani bai samu ba a sunna bai yi wani daga cikin magabata ya faɗi wannan ba to yayi takatsantsan da wannan abin da ya faɗo masa a zuciya mai washi dan ne yake son ya yaudare shi ta wannan hanyar da haka ya nisanci wannan abin da ya ji ya bidiyo masa duk yanda yake ganin abu ne mai kyau duk yanda yake ganin kyansa ya guje shi da kuma san cewa wannan abun bid'a ne me yake nuna bid'a ne babu shi a Qur'ani babu shi a sunna magabata ba su san da shi ba domin zaka samu wasu daga cikin daliban ilimi suna zuwa da wasu sababbin ibarori da wasu sababbin lafuzza in suna bayanin aqida ko suna wani abin nan asma wa sifat sai ga mutum yana fadar wasu alfaz wanda ba a san su a baya ba wanda wannan kuskure ne baya halatta ga wani ya zo da wata ibara daga karan kansa ko ya ce zai zurfafa ya zo da wasu ma'anonin da salaf basu fade su ba ko kuma salaf basu fahimce su ba musamman a babin al-asma wa sifat dole ne kowane dalibin ilimi ya yi takatsantsan kada ya yadda ya faɗi wata kalma wanda wani magabaci bai gabace shi akan ta ba ga Ibn Mas'ud yana cewa faqad kufitum haqiqa an riga an wadatar muku an isar muku mu ba mu da wani fage da zamu zurfafa a cikin nassoshi mu zo da wani sharhin da magabata ba su zo da shi ba ko mu faɗi wata ibara da magabata ba su faɗe ta ba ko mu yi furuci da abin da salaf ba su yi furuci da shi ba wannan kuskure ne wannan ka'ida ce mai girma da ya kamata kowane ahli sunna ya santa karka sakar wa kanka ragama musamman a babin asma wa sifat kai ta faɗar abin da kaga dama ko kai ta faɗar wasu ma'anoni wanda magabata ba su ambace su ba kowane dalibin ilimi ya guji wannan, domin wannan yana daga cikin talalabiya. Mutum ya shiga irin wannan hanyar to ya kama hanya mai talalabiya, amma matukar ka guji wannan to mutum zai zauna lafiya. Yaso da dama zaka ga in kana karanta littattafan wato littattafan daliban ilimi ko malamai wanda suka rayu a wannan zamani, in kana karanta wasu daga cikin littattafan malaman zamani wanda suke ganin sun yi zurfi a ilimi, doktorori ne ko farfesoshi ne ko ma menene, sai ka ta ganin ana samun irin wannan kuskuren a cikin littattafan su. Sai su rika yin amfani da wasu ibarori da wasu istilahat waɗanda suke ganin kyautatuwar su har ma su rubuta su a littattafan su, wanda wannan kuskure ne, saboda ibarori ne za ka same su a wajen magabata, ko da in ka koma littattafan magabata ba a ganin su, musamman a littattafan aqida in kana karantawa, sai ga mutum ya zo da wata ibara da ba ka taba jinta a baya ba, wannan babban laifi ne. Abinda yake wajibi mu tsaya inda suka tsaya, duk abinda salaf ba su faɗa ba ya zama dole mu kaurace masa. Wannan ita ce hanyar tsira, wannan ita ce hanyar tsira, domin iliminmu bai kai na salaf ba, ko iliminmu ya kai nasu, bai kai nasu ba, ko ka faɗa da ka faɗa mu yi da su ba balanta na mu fi su, iliminmu bai daidai da nasu ba balanta na ya fi nasu, balanta na har mu ce za mu yi abin nan mu'arada da su da abin da suka faɗa a cikin ibarori, mu zo da wata ibara da ta ci karo da tasu ko da su ba su fahimce ta ba, ko kuma wajen fa'intar nusus ce mun yi manassi fa'intar da su ba su yi masa wannan fa'intar ba. Kamar da zaga wani malami ya zo yana rubuta ya ce wannan fa'inta ce, gashi magabata ba su gano wannan fa'intar ba, ba inda za a yi mu zo da wata sabuwar fa'intar da ta saba wa tasu kuma ta zamo karɓaɓɓiya, domin matsayinmu bai kai nasu ba, fa'intarmu ba ta kai tasu ba, sun fi mu zurfin ilimi, sun fi mu zurfin fa'inta. Me yasa? Saboda su daga manzon Allah suka karɓi ilimin kai tsaye, wannan wata albarka ce da mu ba za mu taɓa samun irinta ba, daga bakin manzon Allah suka karɓi ilimin madaransa sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ulaika ashabu rasulillah, yake cewa wa'incan sahabbar manzon Allah ne, aghrazun nasi ilman, sun fi duk mutane yawan ilimi, wa aqalluhum takallufan, sun fi mutane karancin kallafa wa kai wajen kirkire-kirkire, suna tsayawa inda Allah ya tsayar da su da manzansa, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, mutane ne da Allah ya zabe su domin su zamo sahabban annabinsa sallallahu alaihi wasallam. Haka wanda yafi kowa yawan ilimi a cikin mutane su ne sahabban manzon Allah, kuma su suka fi kowa karancin takallufi, ba sa kallafawa kansu kirkiro ko kutsa kansu cikin abinda Allah bai musu bayanin sa ba, manzon Allah bai musu bayanin sa ba, ba sa kallafawa kansu wannan, ba sa zurfafawa a cikin lafuzza, kawai suna karbar muqtadal kitabi was sunna, abinda alqur'ani da sunna suke hukuntawa shi suke karba kai tsaye, ba tare da takallafa wa kai ba, ba tare da kuma kokarin tsatsago su ibarori daga karkashin wannan ba. To idan muna son mu tsira da mutuncin mu, to sai mun tsaya irin wannan matsayar. A Sheikh Usaimin a cikin takaitaccen sharhi da yayi wannan littafi yake cewa min aqwali sahaba, yana daga cikin maganganun sahabbai, qala ibn Mas'ud رضي الله عنه ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل صحابي النمي درجة رضي الله عنه المتوفى سنة 32 وانده رسوء الشكرة 32 باين هجرة ان بدئن 60 سنة يا رسول ينا ده الشكرة 60 دواني أبو يكي شو اتبعوا اي التبعوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيارة ولا نقص كل زمتي آثار نمان ذا الله صلى الله عليه وسلم ba tare da ƙari ba, ba tare da ragi ba, wala tabtadi'u, kada ku kirkira, ai la tuhdisu bid'atan fi ad-din, kada ku kirkiri wata bid'a a cikin addini, faqad kufitum, ai kafakum as-sabiquna muhimmat ad-din, magabata sun riga sun isar muku da duk wani yunkuri na kawo wani abu a cikin addini su sun gama komai ku kawai ku dauka ku yi aiki ake bukata mun fahimta haisu akmalallahu ta'ala addini li nabiyihi a yayin da Allah ya kammala wa annabinsa addini Allah ya kammala wa annabi sallallahu alaihi wasallam addini sallallahu alaihi wasallam wa anzala qawluhu ya kuma saukar da fadarsa aljawma akmaltu lakum dinakum ayau na cikanka muku addininku amma a suratul maida aya ta 3 yace fala yahtaju ad-din ila takmil daka addini baya bukatar wani abu da zai zo ya kammala shi cikakken sa yake baya da bukatar wani abu da zai zo ya cika shi wannan shine karin bayani da Sheikh Usaimin ya Allah ya ji kanshi da rahama Ibn Qudama ya ci gaba da cewa wa qala Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu kuma Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu yace Umar ibn Abdul Aziz bin Marwan yana daga cikin hulafa'u bani Umayya wanda khalifa ne adali wanda yayi adalci ya kwatanta adalci irin na khalifofi da suka gabata imam ne jalil shugaba ne mai daraja sannan alimun ne rabbani malami ne malamin Allah Allah ya ji kansa da rahama ana lura da shi daga cikin manya-manyan mujaddidai wanda suka sabunta addini an gane ya atabiru min ru'usil mujaddidin li hadha ad-din ana lura da shi daga cikin manya-manyan wadanda suka sabunta wannan addini a bayan kowane shekara 100 Allah yana kawo wanda zai sabunta addini wanda hadisi manzo Allah ya tabbatar ana lissafa shi cikin mujaddidai ana lissafa shi a cikin mujaddidai na addini ya karbi khalifanci bayan dan uwan mahaifinsa Suleiman bin Abdul Malik yayi kaman shekara 2 da wani abu yana khalifanci Allah ya masa rasuwa Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa wa qala Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu kalaman ma'anahu Umar dan gidan Abdul Aziz Allah ya ji kansa da rahama ya fadi wata magana wanda ma'anar wannan maganar shine qif haisu waqafa alqawm tsaya inda mutanen suka tsaya kaga tayi kama da maganar Abdullahi dan Mas'ud shi ce qif haisu waqafa alqawm tsaya inda mutane suka tsaya ma'ana duk abinda sahabbai ba su faɗa ba abinda manzon Allah bai faɗe shi ba sahabbai ba su faɗe shi ba almajiran sahabbai wanda sune tabi'ai ba su faɗa ba almajiran tabi'ai wanda sune atba'ut tabi'in ba su faɗa ba to baya halatta kai ka kirkiro shi ka faɗe shi shine ma'anan qif haisu waqafa alqawm tsaya inda mutanen suka tsaya ma'ana inda salaf suka tsaya fa innahum an ilmin waqafu domin su akan ilimi ne suka tsaya ba wai sun tsaya bane dan jahilci a sun tsaya ne akan ilimi ba akan jahilci ba wannan abin da kaga sun yi shiru akai wanda kai kake kokarin kutsawa ciki abin da yasa suka yi shiru akan sa su suna ganin baya halatta kutsawa cikin shi shi yasa suka yi shiru wani a ina Allah yake baka taba jin salaf sun ce aina Allah a ina Allah yake baka taba jin salaf suna maganan Allah jasadun ne ko ba jasadun bane baka irin wannan kalmomin duk ba a ji su ba sun yi shiru akan su ba kuma wai dan jahilci bane yasa suka yi shiru sai dan suna ganin rashin halaccin kutsawa cikin irin wannan maganganu ahlul kalami da suka zo sai suka fada da ka cikin irin wannan suna ganin kaman salaf sun jahilce su ne har suna tariqatul salaf aslam su kuma tariqatul khalaf a'lam wai hanyar salaf ta fi zaman lafiya su duk abinda ba su gane ba sai su ce to a zauna mun bi amma hanyar khalaf yan baya wai ita tafi ilimi kuma tafi hikima wannan ƙarya ne Ibn Taymiyyah ya ƙaryata wannan magana a cikin littafinsa al-Hamawiyya ya ƙaryata wannan magana da ba mu karanta Hamawiyya ba anan amma mun taba karanta shi a wani guri yayi raddi mai kyau akan wannan magana ta yan falsafa sai ana ganin su hanyar salaf tafwidi kawai duk abinda ba su gane ba sai su fawwala amma mu yanzu tunda muna da kwakwalwa muna da hankali dole mu kutsa hankalinmu mu gano abubuwan da ya kamata mu gano wannan ba daidai bane su ba jahilci bane yasa suka yi shiru sun yi shiru ne dan suna ganin rashin halaccin kutsawa cikin waɗannan abubuwa fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafizin kaffu kuma da basira wadda take zartacciya suka kame kansu game da kutsawa cikin waɗannan abubuwa. Abinda ake nufi da basar anan shine basarul qalbi, wanda ake cewa basira da Hausa. Basira kuma shine ilimi, da ilimi suka kame kansu daga wannan. Haka ana nufin ilimi na basira. Su suna ganin cewa wannan abun wanda suka tsaya a kansa, suka yi tawakkufi game da shi, suka kame bakin su a kansa, su suna ganin babu alkhairi a cikin kutsawa cikin sa. Inda akwai alkhairi da su tattauna game da shi, da sun tattauna dan sun fi mu san alkhairi. Inda alkhairi ne, da sun riga mu zuwa ga wannan, sai dan suna ganin babu alkhairi a cikin tsoma baki a cikin wannan lamarin, shi yasa suka yi shiru. To kai ma wajibi ne a kanka ka bar duk abin da suka bari ba su yi magana a kansa ba. Kada ka kirkiro wasu ibarori daga wajenka, ko wasu lafuzza daga wajenka, ko wata fa'inta daga wajenka. Kada ka kirkiro wani abin da su ba su faɗe shi ba. Shi yasa yace gumi basarin nafizin kaffu walahum ala kashfiha kanu aqwa. Sannan kuma su suna da ilimi, suna da dama a kan su gano waɗannan abubuwan. Su sun kasance su ne mafi ƙarfin ilimi na su gano waɗannan abubuwa, amma da haka ba su kutsa kansu ciki ba. Suna da ƙudura ta ilimi, suna da ilimi wato wanda yake mai kauri, mai ƙarfi, ilimi wanda suka samo shi daga wajen manzon Allah, ilimi mai albarka wanda suka koya daga wajen fiyayyen halitta. Amma kasancewarsu sun tsaya ba su tsoma baki a cikin wannan abun ba, saboda suna ganin babu alkhairi a cikinsa, ba ya halatta kai ka zo daga baya ka tsoma bakinka a ciki, ka tsaya tare da su, ka tsaya inda suka tsaya. Wannan shine zaman lafiya. Da aka ce walahum ala kashfiha kanu aqwa wa bil fadli law kana fiha ahra. Kuma game da falala, inda a ce akwai wani abu na falala a cikin waɗannan abubuwa, to su suka fi kirdadan duk wani abu na falala. Waɗannan abubuwa da ahlul kalami da 'yan bid'a suka tsoma baki a ciki, ko kuma suka ta kirkiruwa game da sunayen Allah da sifofin Allah, ayi tawili, ayi tafwidi, abin ayi tafwidi ko ayi tawili ko ayi ta'tili ko ayi kaza, inda akwai wani abu na alkhairi a cikin wannan, akwai wani abu na falala a cikin wannan, to da su suka fi kowa cancantar su gano wannan falalan su yi bayanin ta. Amma su yi shiru a kai, inda akwai wani abu na falala da ba za su yi shiru ba. An gane? Domin su suka fi kowa kirdadan duk wani abu da yake mai falala. To inda akwai wani abu na falala a ciki, da sun kutsa kai, da sun tsoma baki a ciki. To wannan sai ya nuni zuwa ga cewa ashe kutsawa cikin irin waɗannan al'amura to baya daga cikin abubuwa masu falala, sai dai a sa shi cikin abubuwa na jahilci da bata. Jahilci ne ka zo ka ce za ka tsoma bakinka cikin abinda waɗannan magabatan ba su tsoma bakinsu a ciki ba. Sannan abu ne kuma yin hakan abu ne da zai kai mutum ga bata. Allah ya tare mu daga fadawa bata. Yace fala in kuntum hadasa ba'dahum fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahum wa raghiba an sunnatihim. Yace idan kuka ce hadasa ba'dahum, ai bayan su ma an kirkiri wasu abubuwa a bayan wucewarsu, kuma an shigo da su cikin addini. Idan wani yazo ya faɗi haka, kamar yanda zaka ga ƴan bid'a ayo hujjar su kenan, kana cewa ɗan bid'a abu kaza 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 bid'a ne, yanzu ba tsaya bai bane ya ce maka eh bid'a ne ko ba bid'a bane, sai ya koma ce to ai an yi kaza bayan manzon Allah, ai an haɗa Qur'ani a bayan manzon Allah, ai an yi kaza a bayan manzon Allah, ai sahabbai sun haɗa Qur'ani, ai lokacin manzon Allah ba haɗa Qur'ani ba, sai bayan manzon Allah aka haɗa shi. To tunda ko an haɗa Qur'ani bayan manzon Allah, wannan shi kuma shikenan ya zama ya halatta ai bid'a kenan. Ba ka faɗi haka ba. Su Allah, manzo Allah ya ba su dama su yi wannan. Alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin. Su suna cikin al-khulafa'i ar-rashidin, sun yi ittifaqi, sun yi ijma'i akan a haɗa Qur'ani. Ijma'i kuma abu ne karɓaɓɓe a musulunci. To me matsalanka bayan wannan? Habu. Ana ta kashe sahabbai masu hardan Qur'ani. Suka ga in aka bari sahabban nan suka mutu, za a iya rasa wani bangare na Qur'anin ma wanda yake hardace da shi ya mutu. Abin da yafi dacewa a zo a tattara Qur'anin nan a rubuce shi. Haka wannan tunani ne wanda suka yi, wanda kuma suka zo suka yi ittifaki ba wanda ya saba cikin sahabbai, aka kuma aka hada aka masu harda duk suka kawo, aka bayar da jagorancin hada Qur'anin tun a lokacin sayyidina Abubakar da Zaid bin Thabit ya tattara abin da ya tattara, lokacin sayyidina Usman kuma aka hada aka kwafi wajen guda bakwai aka rarraba. To da shi an bidaya da suke hujja, wani majin ne yana cewa masallacin juma'a yanzu da ake yi bid'a ne, lokacin manzo Allah masallacin juma'a guda ne, haka yanzu bayan manzo Allah dole in zaka yi juma'a sai kai ne ka tafi Madina, sai dai ka tafi Madina kai juma'a ka dawo. Amma ai bayan har manzo Allah ya bar duniya masallacin juma'a guda ne, kidan zudun masallacin juma'a da aka yi bayan manzo Allah ya zama bid'a. Kaga duk wannan kokari suke yi na su ga su nuna maka cewa ai a bayan manzo Allah an yi wasu abubuwa wanda kuma addini ya yadda da su, dan haka mu ma yanzu abubuwan da muka kirkiro dole a karbe su. To amma da za a zauna a yi zube ban ƙuriya da shi, duk wani abin da zai bada misali da shi cewa an yi shi a bayan manzon Allah, to zaka ga shi ne yake kallon sa a matsayin wani abu ne na bid'a. Amma akwai dalilai da ya tabbatar da cewa wannan abun ba bid'a bane, amma shi ba ya da irin waɗannan dalilan da zai kare nashi ya nuna cewa nashi ba bid'a bane. Ina fata fahimta. To shi ne nan abin nan Umar bin Abdul Aziz yake cewa fala in qultum, to lalle idan kuka ce hadasa ba'dahum, ai bayan su an kirke wasu abubuwa sun faru, yace to fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahum, to ba wanda ya kirkiri wannan abun da ya faru a bayan su su salaf, bayan waɗannan magabata, ba wanda ya kirkiri wato wani abu a bayan su illa man khalafa hadiyahum, sai wanda ya saba wa shari'ar su bayan wucewar wa'annan salaf din. Duk wanda kaga ya kirkiri wani abin da su ba su san da shi ba, to ya saba wa shari'ar su ne, shi yasa ya kirkira. Kuma ahdathahu illa man khalafa hadiyahum, ba wanda ya kirkiri wannan abun sai wanda ya saba wa shari'ar su, wa ragiba an sunnatihim, ya kuma guji sunnar su, shi kadai zaka samu ya kirkiro wani sabon abu a bayan su. Kaga wannan amsa ne ga duk wanda ya fito na fito da kai akan waccan magana, wanda malam yake yin raddi ko kuma shi Ibn Abdul Aziz yake yin raddi akan ta tun kafin mai tambaya ya tambaya, wanda shine wanda zai iya cewa ai bayan wucewar salaf abubuwa da yawa sun faru, muka ce salaf su ne al-qurunul mufaddala dinnan guda uku, wanda zai ce to bayan wucewar su ai abubuwa da yawa sun faru, shi yasa mu ma yanzu muke kirkiro wasu lafuzza sababbi, muke kirkiro wasu sababbin ibarori wanda su salaf din ba su faɗa ba, domin yana daga cikin abubuwa da suka faru a bayan su masu kyau, wanda a lokacin su irin wani abubuwa ba su faru ba sai yanzu a lokacin mu, sai yasa muka kirkiran musu waɗannan alfaz din, sai a ce a'a babu hanyar tsira sai ta hanyar bi ko biyayya ga waɗannan magabata, ita kadai ce hanyar tsira. Idan kana son ka yi raddi akan waɗannan abubuwan da aka kirkira a bayan su, to kai raddi da cewa duk abinda aka kirkira a bayan su babu alkhairi a ciki, kana da wannan dama, duk abinda aka kirkira a bayan su aka danganta shi da addini to babu alkhairi a cikin sa. Yace wa laqad wasafu minhu ma yashfi, su waɗannan magabatan as-salafu salih sun sifata duk wani abu na addini, ma yashfi, abinda zai warkar duk abinda wanda yake buƙatar waraka, abinda ya shafi addini yaji an yi masa bayani ya gamsu ya warke, to sun gama bayani, sun sifata komai na abinda ya shafi addini da irin sifata wadda zai warkar da mai neman waraka, wa takallamu minhu bima yakfi, kuma sun yi bayani game da wannan addinin da abinda zai wadatar, sun yi bayani irin bayanin da zai wadatar. Abin da yake nufi anan, salaf ba su yi taksiri ba, ana ba su tauye wani abu ba a cikin al'amura na addini, wanda har mu yanzu daga baya za mu zo mu buƙace shi, musamman a cikin al'amura na aqida al-asma wa sifat, ba su tauye komai ba a cikin wannan babi, ba su yi kasala ba a ciki, sun bayyana sun waddaha komai yadda ya kamata, sun yi shiru akan wasu abubuwan da baya halatta a kutsa kai ko a tsoma baki a ciki. To da ka kai ma yanzu in za ka yi magana, ka yi magana da maganarsu, ka maimaita abin da suka faɗa, ka nakalto maganan suka fada, kada ka shiga cikin maganan suka ce zaki wani tasarrufi ko ka zo da wata sabon ibara ko wani sabon lafazi. Duk abin da suka yi shiru akai kai ma kai shiru akan sa, kar ka kutsa ciki. Idan wani abu ya bujiro maka a zuciya kuma kana ganin abu ne mai kyau amma wani daga cikin magabata bai fade shi ba, to kar ka fada, kar ka fadi wannan abu. Ka sani cewa sun yi shiru game da shi ne ba su fada ba akan ilimi ba akan jahilci ba, sun yi tawaqqufi ne akan ilimi ba sun yi shiru bane saboda jahilci. Haka ka tsaya inda suka tsaya, kar ka shiga abin da ba su shiga ba. Wannan shine abin da yake so ya nuna mana a wannan gaba. Sun riga sun sifata mana addinin nan da abin da zai warkar, sun kuma yi bayani, sun yi magana game da wannan addini da abin da zai isar mana, ma yakfi, abin da ya wadatar, wancan abin da ya warkar sun sifata mana shi da abin da zai warkar, abin da zai warkar da zuciyar duk wani mai imani. Sun kuma yi magana game da wannan addinin da abin da zai wadatar. Sai ce fa ma fawqahum muhassir, duk abin da aka kawo wanda ya wuce nasu yake sama da nasu ya zama kari akan nasu, to wannan muhassirun wuce gona da iyaka ne. Fa ma fawqahum, duk abin da yake sama da su, duk wani bayani ko wata fahimta da take sama da tasu, muhassirun to zubato zurfafawa ne, wuce gona da iri ne, gulumi ne. Wa ma dunahum muqassirun, duk abin da yake ƙasa da nasu shi kuma wannan menene, muqassirun sakaci ne, tawaya ne. Menene daidai tafiya tare da su, duk abin da yake sama da su, ma'ana abin da ya karu akan shiriyar su, to muhassirun ma'anan sa ghalin almutajawiz lil hadd kin, zurfafawa ne, wuce iyaka ne. Wa ma dunahum muqassirun, abin da yake kuma ƙasa da nasu tawaya ne, duk wanda ya kasala game da bin su, ya kasa bin su a cikin wasu al'amura, yana ganin a'a akwai wahala, akwai gajiyarwa, akwai zurfafawa, akwai kaza, ya ki bin su akan wasu abubuwa, yana ganin an tsaurara nan, an yi kaza, an yi kaza, shi dan zamani ne bai kamata ya tauye kansa ba, ya ki bin su, to wannan ya zama mai sakaci, ya zama mai tauyayye. Wanda kuma ya tsallake su, ya zo da ƙarin abubuwan da su ba su zo da shi ba, shi kuma wannan ya wuce gona da iri, ya yi mai ya wuce gona da iri. Dama mutane waɗanda suka saba wa salaf sun saba musu ne cikin al'amura guda biyu, waɗanda suka saba wa salaf sun saba musu ne a cikin al'amura guda biyu, imma ghalin wa imma jafi, ko dai wanda ya wuce gona da iri ko kuma wanda ya sakaci. Na farkon shine al-muhassiru, ma'ana ghalin wa mutajawizun lil hadd, wanda ya zurfafa ya wuce iyaka. Shi kuma wanda ya tafsiri shine wanda yake dunahum, wanda bai kai inda suka kai ba, shi wannan kaga muqassir ne, saboda bai riske su ba, bai cin musu ba. Dukkanin abubuwan guda biyu ababen zargi ne, tsira da aminci yana tare da tafiya tare da su, kar ka wuce su, kar kuma mai, kar kuma kai sakaci a bayan su, kar kai sakaci ka ki tafiya tare da su ka koma can baya, kuma kar ka zo ka wuce su, ka tafi tare da su. Wannan shine kubutar mutum da tsiransa, kar ka gabace su, kuma kar ka yi jinkiri game da binsu, tafiya tare da su ita ce hanyar tsira. Shi yasa Umar ibn Abdul Aziz yake cewa laqad qassara anhum qaumun fajafu wa tajawaza akharuna faghalu, yace hakika wasu mutane sun yi jafa'i game da bin salaf, sun zuzuce, sun yi sakaci, fajafu wato sun yi tafsiri, laqad qassara anhum qaumun, wasu daga cikin mutane sun yi tafsiri, mana sun yi kankanta, sun abin nan sun samu tawaya da kasawa game da bin salaf, fajafu da aka suka yi jafa'i, suka yi ne, suka yi sakaci. Wannan shi ake kira aljafa'u wal kasal, sakaci da kasala. Har ma wani ya rika ganin akwai wahala wajen bin salaf, in ka ce ma zaka bi wannan aqida ta salaf zaka sha wahala, sai a ce kaza ba kyau, sai a ce ba a kaza, zaka tauye kanka, zaka yi kaza, kaga wannan sai ya zama mai sakaci, ya fada jafa'i. Wa tajawazahum akharuna faghalaw, wasu kuma sai suka tsallake su, da suka zo sai suka wuce, suka ce ku ba ku iya ba, sai suka tsallake suka wuce zaka sai suka yi jafa'i wannan sharhi ne ga wadancan ibarorin da suka gabata ma fawqahum muhassirun wa ma dunahum muqassirun kuma yana sharhi ne akan wa'innan ibarorin fal muqassiru jafa wal muhassiru ghala wanda ya tawaye to yayi sakaci wanda kuma ya wuce to yayi ya zurfafa ya wuce gona da iri wa innahum fi ma bayna zalika la ala hudan mustaqim yace to lalle su salaf fi ma bayna zalika suna tsakankanin wa'innan abubuwa guda biyu ala hudan mustaqim akan shari'a wanda take madaidaiciya akan shari'a madaidaici suna tsakankanin jafa'i da gulumi mun fahimci wannan fi ma bayna al muhassiri wal muqassiri abinda yake nufi ke wannan fi ma bayna zalik din yana nufi fi ma bayna al muhassiri wal muqassir salaf suna tsakanin wanda ya wuce gona da iri da kuma wanda ya sakaci haka suke ba sa tare da al muhassir shine al ghali ba sa tare da al muqassir wannan shine al jafi su suna tsakiyar su ne ala hudan mustaqim akan shari'a madidaji hudan baina dalalaini shari'a tsakanin bata guda biyu haqqun baina batilaini suna kan gaskiya da take tsakankanin bata guda biyu batan wuce gona da iri da kuma batan sakaci to wannan ita ce hanyar magabata bainal ghali wal jafi haka kuma addinin Allah yake bainal ghali wal jafi shine dinun i'tidal wal istiqama addinin daidaito addinin istiqama wanda Allah ya umurce mu mu roƙe shi wannan addini na daidaito a cikin kowace sallah ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici siratal mustaqim al-mu'tadil kenan bainal ghali wal jafi tafarki wanda yake daidaitacce tsakanin wuce gona da iri da kuma tsakanin sakaci wannan asar na ibn mas'ud asar ne mai kyau ibn al-jawzi ya kawo shi a cikin manaqib abannan asar na ibn umar ko na ibn abdul aziz na umar ibn abdul aziz asar ne shi ma wanda yake ingantacce ibn al-jawzi ya kawo shi a cikin manaqib umar ibn abdul aziz gudu shafi na 83 zuwa shafi na 84 da wasu daga cikin malamai sun kawo shi asar ne wanda yake mai kyau ibn usaymin yayi dan takaitaccen bayani game da wannan yace min aqwali tabi'in daga cikin maganganun tabi'ai domin shi umar ibn abdul aziz tabi'i ne yace qala amirul mu'minin umar ibn abdul aziz umar ibn abdul aziz amirul mu'minin yace al mauludu sanad 63 wanda aka haife shi shekara ta 63 bayan hijira al mutawaffa sanad 100 wanda ya rasu shekara ta 101 ya faɗi qawlan yatadammanu ma yati wata maganar da take kunshe da abin da zai zo gashi nan ya faɗi maganar da take kunshe da a takaice maganar da ya faɗa ga abin da take kunshe da shi ga sakon da take son ta isar mana gaba na farko wujubul wuqufi haisu waqafa alqawm wajibcin tsayawa inda mutanen nan suka tsaya wanda su ne as-salafus salih sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina wajibi ne mu tsaya inda suka tsaya ya'ni bihim abinda yake nufi da su annabi wa ashabahu annabi da sahabbansa fi ma kanu alayhi min ad-dini to dole mu tsaya akan abinda suke kai na addini aqidatan wa amalan ta bangaren aqida da kuma aiki li'annahum waqafu an ilmin wa basira domin su sun tsaya ne akan ilimi da basira walau kana fi ma hadasa ba'dahum khairun inda a ce akwai alkhairi cikin abinda ya faru a bayan su na bid'o'i lakanu bihi ahra da su suka fi kowa cancantar wannan su suka fi kowa kirdado su tabbatar mana da shi amma ba su faɗa ba ba su fahimce shi a matsayin addini ba to ayo ba zai zama addini ba ba gaba ta biyu na abin da zamu fahimta daga maganar Umar ibn Abdul Aziz ci annama uhdisa ba'dahum cewa duk abin da aka kirkira bayan salaf fa laysa fihi illa mukhalafatu hadihim babu abin da zaka samu a ciki face sabawa shiriyansu wa zuhdu fi sunnatihim da kuma gujewa sunnarsu kokarin gujewa sunnar su ne janyo kirkiro bid'o'in nan ana ganin sunnar su bata yi daidai da abin da ranmu yake so ba bata yi daidai da abin da zai samar mana da abin da muke bukata ba to sai a kirkiri wani abin da ya saba wa sunnar su dan a samu abin da ake bukata wa illa in ba haka ba faqad wasafu min ad-din ma yashfi sun riga sun sifata duk wani abu da ya shafi wannan addinin abin da zai warkar wa takallamu fihi ma yakfi kuma sun yi magana a cikin wannan addini da abin da zai isar abin da zai wadatar gaba na uku na ƙarshe yace anna minan nasi man qassara fi ittiba'ihi. Ibn Abdul Aziz ya bayani akan cewa daga cikin mutane akwai wanda suka yi sakaci game da bin salaf, fa kana jafiyan, daga sai ya kasance cikin masu jafa'i. Wa minan nasi man tajawazahu, wasu kuma sai suka tsallake su. Fa kana ghaliyan, wannan yaro mai zurfafawa ya wuce gona da iri. Wa siratul mustaqim, tafarki madaidaici ma bainal gulumi wat taqsir, shi da abin da yake tsakanin gulumi da kuma wato ainihin taqsir. Wannan shine karin bayani da Ibn wato takaitawa da Usaymin yayin wannan magana ta Ibn Abdul Aziz, Allah ya ji kansa da rahama. Wa qala al imam Abu Amr al-Awza'i radiyallahu anhu, al imam Abu Amr al-Awza'i radiyallahu anhu shi ma wani babban malami ne, sunansa Abdurrahman al-Awza'i, sunan kabilansa ne al-Awza, ake cewa sa al-Awza'i, wanda imamu ahli Sham ne, shine limami babban malamin mutanen Sham, Allah ya ji kansa da rahama. Ya rasu a shekara ta 157. To wannan hamshakin malami wani yana cikin tabi'ut tabi'ina, kaga ya kawo maganan sahabi, ya kawo maganan sahabi, wani sahabi ne Ibn Mas'ud, ya kawo maganan tabi'i wanda shine Umar Ibn Abdul Aziz, yanzu kuma zai kawo maganan tabi'ut tabi'ina, an gane ɗaya daga cikin atba'ut tabi'in wanda shine Abu Amr Abdurrahman al-Awza'i radiyallahu anhu, kuka ce rahimahullahu ta'ala bisa istilahi wanda muka sani. To shi wannan malami yake cewa alayka bi asari man salaf wa in rafadaka an-nasu, ina umurtan ka da biyayya ga alayka bi asari man salaf, kai biyayya ga sawun wadanda suka gabata. Asar shine abinda suka tafi akai, abinda suka bari na fa'inta bangaren aqida da sauransu. To ina umurtan ku da bin wannan asar din nasu. Wa in rafadaka an-nasu, koda ko mutane sun yi fatali ko sun yi watsi da kai, ma'ana ka lazimci asar na magabata, sahabbai, tabi'ai, tabi'ut tabi'in, al-qurunul mufaddala din nan. Wa in rafadaka an-nasu, koda ko mutane sun yi fatali da kai, koda ko mutane sun yi watsi da kai, koda wani zai zo ya maka intiqadi idan me kake zaka daskare, kabi wa'annan magabata shekara 2000 da wani abu da ya wuce, kace da tunaninsu zaka yi aiki, da tunaninsu zaka yi kaza, kar ka saurare shi, ka ci gaba da biyayya ga wa'annan magabata, koda wani ya zo ya wautar da kai akan wannan, kada ka waiwaye shi, kada ka damu da zargin mai zargi akan wannan. Me yasa? Saboda akan gaskiya kake, matukar kuma kana kan gaskiya, to ka gode wa Allah, baka bukatar ka gamsar da mutane a ce maka dan zamani wayayye musaqqafi wane ne, baka bukatar wannan, ba yaban mutane kake nema ba. Me kake nema? Ka yardar da ubangijinka, gaskiya kake nema, kuma gaskiya ko shakka babu tana tare da biyayya ga wa'annan magabata. Wannan da nassin hadisin manzo Allah, ma ana alaihi wa ashabi, wanda yake kan abinda ni nake kai da sahabbaina shine wanda zai tsira. Magana ta kare, khairun nasi qarni thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum, in kana tare da tafarkin wa'annan baka da fargaba, kar hankalinka ya tashi, kwantar da hankalinka, kana tare da gaskiya. Idan kaga wani yana sifata ka da sandarewa, wannan shi kaman dutse yake baya canzawa, yana sifata ka bitakhalluf kuma baya, kana maida hannun agogo baya, yana sifata ka birraji'iyya, wannan sune wadanda suke maida mu shekaru 2000 a baya, sun ki yarda ayi asabunta addini, ayi modernizansa, asabunta shi yana ganin kansa a matsayin su waɗanda suke bin zamani, su da suke kan tafarki wanda yake na tsaka-tsakiya, yace su suna tare da al-usulul wusta da sauran laƙabin da suke bawa kansu, da sauran maganganu da za su riƙa bijiro maka da su ta irin wannan hanyar, kai su kushe ka su ce kai sandararre ne, baka da tunani, baka da wayewa, baka da kaza, su kuma su kamba makansu matsayin cewa su ne suke kan addini na tsaka-tsakiya, wanda basu abin nan ba, wanda shi abin da magabatan suka tafi akai a daidaita shi daidai da zamani, da wane ne da wane ne, duk irin wa'annan kada ka waiwaye su, domin kai kake kan gaskiya, su kuma akan bata suke, kada su dame ka, zargin su kuma kada ya dame ka. Alayka bi asali man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ar rijali wa in zakhrafuhu laka bil qawli, yace kuma ka shedin ka da ra'ayiyyukan mutane koda ku sun kawata maka shi da daddadar magana ka shedinka da wannan nan kuma tsoratarwa ne daga wannan babban malamin Imam al-Auza'i yace ka shedinka daga kabar shari'a ta magabata kai ruko da ra'ayyukan mazaje da suka biyo bayan su wanda aka kirkira daga bayan su koda ku an kawata su da kawataciyar magana zukhrufa ita ce at-tazyin kawata abu asalin zukhrufi ne zinari asalin sa wanda lace laula walaula an yakuna nasu ummatan wahida la ja'alna liman yakfuru birrahmani bi buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yafharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa suratu zukhruf ayatu 33 zuwa ayatu 35 yace in ba dan kada mutane su kasance al'umma ɗaya ba akan kafirci to da mun sanya wa duk wanda yake kafirci wa Allah mai rahama gidajen su ya zama mun yi musu rufi na azurfa sannan mun yi musu matattakala ta azurfa da suke tattakawa suna hawa benaye sannan wulbiyutuhum abwaban wa surura gidajen su mun yi musu kofofi da gadaje na azurfa alaiha yattakiuna wanda wasu ga kwantawa akan su wa zukhrufa da kuma zinari gidajen zinari da matattakala ta zinari kofuna na zinari da kuma abin nan gadaje na zinari da duk mun yi musu wannan to saboda kada mutane kowa in yi ga wannan shi ma ya kafirci kun gane tunda idan kaga duk wanda ya kafirta kawai sai kaga Allah ya buda masa gidan zinari menene menene kai ma me zaka yi kafircewa zaka haba tunda anan ake samu kiran sai ka kafirce kai ma to amma yanzu abin da yasa zaka tsaya akan addinin ka na musulunci kaga wani kafirin ma yafi ka talauci an gane kai kana fama sai ga wani kafirin can ma yafi ka talauci yawa amma inda kowane kafiri da mutum ya kafirta sai a yi mishi gidan zinari kowa kafirta zai yasa Allah ya ce walaula an yakuna nasu ummatan wahida ba dan kar mutane su zama al'umma ɗaya ba akan kafirci to la ja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yasharun da ai musu gidajen su rufi na azurfa da matattakala ta azurfa da suka tattakawa akai walibuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un gidajen su ai musu kofofi da gadaje na azurfa za su rika kwantawa akan azurfa wa zukhrufa da kuma zinari wanda gidajen zinari matattakalan zinari gadan zinari kallon mutane suke mutuwa akan tono zinari to a ce gida na zinari ban gadon zinari ai shikenan to me muhallu shahid anan da Allah yake wa zukhrufa me yake nufi da zukhrufa anan ana nufin zinari zinari kuma kayan ado ne kenan zukhrufun qawli maganan da aka kawata ta aka yi mata kwalliya har wanda yake ya jahilci al'amurra sai ya gamsu da maganar alhali kuma ba gaskiya bace wanda da cewa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dahum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau sha'a Allahu walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fatarhum wa ma yaftarun Allah yace kamar haka ne muka sanya wa kowani ba annabi makiyi a cikin shaytanun mutane da aljanu suna wa junan su wahayin qawatacciyar magana zukhrufal qawli ghurura suna yi wa junansu wahayin kawatacciyar magana ta ruɗi magana da aka kawata ta da ƙarya walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu inda ubangijinka ya ga dama da basu aikata ba fazaruhum wa ma yaftarun kale su da abin da suke kirkirawa suratul an'am ayat 112 to wa'annan mutanen masu kokarin su sabunta addini ko su zamanantar da shi za su rika zuwa maka da irin wa'annan maganganu kawatattu akan cewa barahina ne aqliya dalilai ne na hankali adilla ce yaqiniya adilai ne na yaqini kai kuma naka dalili ne zanni shine karatun da muke cikin littafin istiqama su ce maka aika za kuma sai kasance suna da fasaha suna da balaga to sai su rika fusgar zuciyar mai sauraro da wa'annan kawatattun maganganu nasu amma matakar ba akan shari'a suke ba matakar ba akan tafarkin magabata suke kira ba kada ka wayo su duk yadda za su yi maganganu nasu kwalliya su kawata ta su mata romo kamar yadda 'yan bid'a su ma za su zo su kirkiri bid'a su mata romo su mata lada gidan uwa mutum 70 gidan uba mutum 70 duk sai ka sa su aljanna ga wani wuridi in kana yi in baka zunubi ma sai ya rika cinye maka lada ga duk yadda za su kawata bid'ar su da wani abu na lada kada ka wayoye su matakar abin da suka zo da shi salafu su san da shi ba domin wannan abin da suke faɗa da bakin su kawatacciyar magana ce wani mai hikima yake cewa fi zukhrifil qawli tazyinun li batilihi wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri, yace fi zukhrifil qawli tazyinun li batilihi wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri, yace a wajen kawata magana to anan ana iya yi wa magana ta ƙarya ta banna kulliya har ta burge wani, amma wal haqqu shi kuma gaskiya qad ya'tarihi su'u ta'biri, ana iya samun rashin ta'abiri mai kyau yasa kuma wannan gaskiya din mutum yaga cewa wannan abu ne ba mai kyau ba. Idan aka zo mutum ne yake ina dauke da gaskiya amma sai bai tsaya yayi ta'abirin gaskiyan tashi da ibara mai kyau ba, da uslubi mai kyau ba, sai aga cewa abin da yazo da shi ba gaskiya bane. Kun fahimci wannan? Shi yasa ta a wajen da'awa ana son a rika amfani da uslubi mai kyau. Hikima, udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan, ana buƙatar hikima da amfani da salo mai kyau, dan sai ka zo da gaskiya sakamakon rashin amfani da salon da zaka isar da gaskiyar sai a watsi a barta, sai a soki gaskiyar a ce ba gaskiya bace, ita kuma ƙarya saboda an mata kulliya sai ka fahimci cewa ita ce gaskiya, shi ne abin da ƴan bid'a suke yi, sai su yi wa ƙaryar su da bid'an su kulliya sai a karɓe ta hannu bibbi ana tsammanin gaskiyar ce, masu gaskiyar kuma sai su zo su ta faɗa sahabban bari su ta kai mutane wuta, a ja aya ce kai su wuta, to ana ta kai mutane wuta waje saurare ka kuwa sai ta gudu. To kawatacciyar magana ana kawo mata kulliya da abin da yake ƙarya ne a wajen mutane, amma masu basira su ba da abin nan, masu basira suna kallo ne, suna kallon alhaqa'iq ne, ba almazahir ba. Kun gane ko? Ahlul basira, ahlul basira, masu basira, ko mutumin da yake albasir ne, yana da basira, shi yanzuru fil haqa'iq, haqa'iq yake kallo, la yanzuru ila almazahir, baya duba zuwa ga mazahir. Matukar wannan maganan magabata bisa faɗe ta ba a wannan babun, babul asma'u wa sifat, to kasancewa kawai bata ne duk abin da za a zo da shi banda ba daga salafa yake ba, bata ne ko da an masa kulliya da maganganu masu kyau, to wannan abun bata ne, kada ka damu da shi, matukar ya saba wa shari'a ta magabata, matukar ya saba wa shari'ar magabata. To wannan wato yantabiqu ala ilmi al-kalam, wannan kaga magana ce da zamu tabbatar da ita akan masu amfani da ilmi al-kalam, ilimi na mantiki, wanda suke kawatawa shi su yi masa kulliya, su kira shi barahin aqliya ko qawaid yaqiniya da sauran abin da suke kiran shi, wannan su suke da wannan dubara da wannan salo na kawata ƙarya, su yi mata kulliya, su yi amfani da wasu abubuwa dalilai na hankali don su gamsar da kai ka rabu da manhajin salaf ka bi su, wanda wannan kuskure ne. Ya za a yi ka zo ka daidaita wasu ka'idodi na mantiki ko wani ilimi na ilmul kalam, ka zo ka daidaita shi da maganar ubangijin halittu, ko ka daidaita shi da maganar manzon Allah, ko ka daidaita shi da maganar as-salafus salih, wannan rashin adalci ne. To shi ma wannan asab na auza'i al-khatib al-baghdadi ya ambace shi fi sharfi ashabul hadis a shafi na 7, haka al-ajurri ya ambace shi a cikin ash-shari'a shafi na 58, albani ya inganta shi a cikin ya inganta isnadin wannan asar na imam al-auza'i a mukhtasar din sa, mukhtasar din sa lil-ulu na littafin al-ulu shafi na 138, yake cewa kuma isnadin hadisin ko asar din ingantacce ne. Takaitacciyar maganar da Usaymin yayi akan wannan asar yake cewa min aqwali tabi'i tabi'in, daga maganganun tabi'i tabi'in, qala al-Auza'i, Imam al-Auza'i Abdurrahman bin Amr ya fada, al-mutawaffa sanat 57 wa 100, wanda ya rasu a shekara ta 157, yana cewa alayka bi asari man salaf, ina umurtanka da biyayya ga tafarkin wanda suka gabata, as-salafus salih, ma'ana ilzam tariqata as-sahaba wa at-tabi'in lahum bi ihsan, kalazumci hanyar sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa, li'annaha mubayyinatun alal kitabi mubayyinatun alal kitabi was sunna, ko mubayyinatun alal kitabi was sunna, domin ita an yi bayanin ta abace da aka bayyana ta akan alqur'ani da sunna, qur'ani da sunna sun yi bayanin ta, duk abin da suka faɗa daga alqur'ani da sunna suka samu. Wa in rafadaka an-nasu, ko da ku mutane sun yi watsi da kai, ay abaduka washtanabuka, ko da mutane sun nisance ka sun kaurace maka, karka damu da wannan, wa iyyaka wa ara'ir rijal ka shaidunka da ra'ayyukan mazaji mana ihzar ara'ir rijal wato ka ji hankali kai sauna kai hankali da ra'ayyukan mazaji wa hiya ma qila bi mujarradir ra'yi shine magana da duk aka fadi ta da mujarradir ra'yi ba aya ba hadisi min ghairi isnadin ila kitabillahi wa sunnati rasulihi ba tare da an danganta ta zuwa ga littafin Allah ko sunnar ma'aikinsa ba to ka shaidinka da bin wannan magana wa in zakharafuhu laka bil qawli ko da ku sun kawata maka wannan magana sun kawata maka shi da magana ai jammalul lafza wa hassanuhu ko da sun kyautata wannan lafazin sun wato ainihin kawata shi fa innal batil la yaqulu haqqan bi zukhrufatihi yace domin ita ƙarya ba ta dawowa ta zama gaskiya dan an mata kulliya ita ƙarya ba ne za a yi ta juya ta koma gaskiya dan an mata ado dan an mata ado ba za ta zama abin nan ba za ta zama gaskiya ba wa tahsinihi ko bi zukhrufatihi wa tahsinihi ƙarya ba ne za a yi ta zama gaskiya ta hanyar kyautata ta ko inganta ta ko ce mata hasana ko husaina ko muhassana ko muhtasina wannan bid'a ce hasana ko husaina wannan ba zai sa ta zama hasanar ba tana nan a matsayin ta na me bata dalala kamar nan manzo Allah ya fada ina fata an fahimta lokaci yayi mu tsaya daga nan da fatan abin da muka fada ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi